Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 20 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa kalaman ministan labaru na Najeriya kan kamfanin sadarwa na Facebook ya zanyo cece kuce. Haka kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar Alabar Rago sun koka game da wa'adin tashi da gwamnatin jihar Lagos ta basu. Daga nan za mu ji cewa 'yan takarar shugaban ƙasa a manyan jam'iyyun Najeriya na rangadin neman goyon baya, sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aishatu Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta yi daidai ba da ta yanke wa jarumin otel Rwanda Paul Rusesabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Rusesabagina, wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake ɗan ƙasar Belgium, hukunci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Rusesabagina a baya ya bayyana shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a matsayin ɗan kama karya. Da wannan matsayin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin, za ta yi ƙoƙarin ganin an sako shi. An yaba Rusesabagina, wanda a lokacin shi ne manajan wani otel a Kigali, sabili da ceto rayukan ɗaruruwan mutane a lokacin kisan kare dangi na shekara 1994. Kuma ƙoƙarin da ya yi ya sa aka yi shirya tsilman nan da ake kira Hotel Rwanda. Yana gidan yari tun lokacin da aka kama shi a watan Agusta shekara ta 2020, lokacin da wani jirgin da ya shiga yana tsammani zai nufi Burundi ne ya sauka a Kigali. A baya-bayan nan, iyalan Rusesabagina suka shigar da ƙara a Amurka, suna neman Kagame da gwamnatin Rwanda da wasu jami'ai su biya shi diyyar dala Amurka miliyan 400 bisa zargin sace shi da kuma azabtar da shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni 5 masu zuwa don yakar mamayar da Rasha ke ci gaba da yi. Tallafin ya hada da kudin sayan kayan aikin soji da horaswa da sayan makamai da kuma biliyoyin daloli na taimakon jin kai game da kudaden da za a taimaka wajen magance karancin abinci a duniya da rikicin watanni 3 ya haddasa. Wannan ya biyo bayan karin tallafin kayan aikin Amurka da aka aika tun farko zuwa Ukraine, tare da bayar da kudade don taimakawa wasu kasashe da ke taimakawa gwamnatin Kiev. An kada kuri'ar a majalisar dattijai da 'yan majalisa 86 suka goyi baya, 11 kuma suka nuna rashin goyon baya bayan kuri'a amincewa da dokar da aka kada a majalisar wakilai makon da ya gabata, da ya kasance manuniya kan ci gaba da goyon bayan Amurka a Ukraine a daidai lokacin da 'yan majalisa ke samun rarrabuwar kawuna kan manyan al'amuran yau da kullum. 'Yan jam'iyyar Republican ne suka kada dukkan kuri'un kin amincewa a majalisar dattijai. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a jiya Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin Ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azovstal da ke Mariupol, wanda ya kawo jimillar wannan makon zuwa 1,730. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar Azovstal, aikin da aka fara a ranar Talata aka kuma ci gaba da gudanarwa a jiya Alhamis. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da bayanan na Rasha na adadin mayakan Ukraine da suka miƙa wuya ba.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda tun bayan kalaman ministan labaru Lai Muhammad kan Facebook, wanda ya nemi Facebook ya daina bayar da dandalinsa ga 'yan awara da masu yaɗa ƙarya, lamarin da ya janyo cece kuce game da take haƙƙin wasu jinsi ko wasu mutane. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim ta hada mana da wannan rahoton.
Ra'ayin da zai a kace wai mutane ba za su faɗi ra'ayinsu ba ko kuma ba za su yi abin da suke so su yi ba musamman idan dokar kasa ta ba su damar su yi. Wannan shine yake da dattin zira mutane yake da sa mutane su ji haushi su ma yi abin da ba daidai ba. Duk wanda yake dai yana da hankali yana kuma sanin ya kamata ya san irin kalamin da zai yi wanda yake in yayi ba daidai ba ya san akwai dokar kasa kuma in ka ɓaci mutum ba tare da hujja ba mutumin zai iya kai ka wato kotu don kotu ta bi ma hakika. Amma a ce za a zo a hana mutane su faɗi ra'ayinsu wannan ina ga kamar ba zai yi kuma sannan wannan jami'an Najeriya sun kasa gane kan cewa yanzu inda duniya take ina ba sai lalle kana Najeriya ba za ka yi abin da kake so ka yi za ka iya yi ba tare da ka yi rijista ba a Najeriya ba kuma sannan duk abin da kake so ka sadar za ka iya sadar da shi. Abin da ya dace a ce gwamnati ta yi shine ta ci gaba da wayarwa mutane kai ta faɗa kan musu da kai kan illar irin bayanai wanda za su kawo tashin hankali ko kuma su kawo kiyayya a Najeriya da 'yan Najeriya.
Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban ƙungiyar SISLA da ke fafutukan inganta harkokin majalisun dokoki a Najeriya. Kana babban wakilin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Transparency International a ƙasar da ke bayyana matsayarsu akan rashin dacewa da kiran da ministan sadarwar Najeriya ya yi wa dandalin sada zumunta ta Facebook da su daina ba da dama ga masu sananta da zaune tsaye da sunan faɗin albarkacin baki ko neman ƴanci. Shi ma a nashi ɓangaren masanin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya ce waɗannan kafofi na da nasu muhimmanci ta fuskan tsaro amma yana ganin gazawar gwamnati ne wajen tace na gari da gurɓatacce a cikin shafukan da suke yaɗa bayanai ta wannan kafa.
Ba a rasawa cewa akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafafi domin cin karansu babu baka wajen fito da abubuwan da ba su cancanta a fito da su ta waɗannan kafafi ba. Duba da wannan za mu iya cewa waɗannan kafafi alfanunsu ta fuskar inganta tsaro da kuma bawa hukumomi damar sanin abubuwan da ba lallai ne su san su ba da ba dan amfani da waɗannan kafafi ba za a iya cewa wato wani abu ne mai matukar wahala. Kuma ya kamata su zama wata hanya wacce za a inganta tsarin gudanar da mulki da tsarin shugabanci da kuma inganta tattara bayanai na sirri wanda ya shafi hanyoyin da za a yi amfani da ta'ammali da irin waɗannan bayanai da ake tattarawa domin samun wani makadeji da kuma wata hanya wacce za ta zama kariya kuma mai matukar alfanu akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a samu wato kaiwa ga gaci na gyaran al'amuran tsaro da kuma al'amuran da wato suka shafi shugabanci wanda zai inganta mu'amala tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta.
Amma ga masu amfani da waɗannan dandalai na sada zumunta ra'ayoyinsu ya bambanta da na waɗannan masana bisa abubuwan da suke gani na yau da kullum a cewar Murtala Adamu Jiga.
Wannan jan kunne idan ma gwamnatin Najeriya ta ja musu kunne wannan daidai ne domin dai ni nan da ake magana da ni in Allah ya so ya yarda ina iya wata shida wallahi ba bude Facebook ba saboda tun lokacin da kawo Facebook sai kaga abin da zai bata mare kuma wani abu zaka ga an kirkiro shi ne saboda a haddasa fitina da musiba ga al'umma. Abu ne wani ma ba ko a Najeriya ya faru ba a wata kasa ya faru amma sai ai editing din sa a yanke shi a dawo da shi sai a nuna cewa ya faru a Kano ko a Abba ko a ina dai wasu garuruwa dai haka dai a haddasa fitina tsakanin al'umma.
Sunana Faiza Nasir Ja. To ni a gani na wannan mataki na jan hankali da gwamnatin Najeriya ta dauka akan wannan shafin zumunta na Facebook abu ne mai kyau saboda zai kawo sauyi ga yadda mutane suke amfani da shafukan zumunta kamar yadda ta dauki mataki akan Twitter mun gani ta yi amfani sosai abubuwan da mutane suka saba yi da sun rage shi.
Idan za a tsaya ga iya kalaman nuna kiyayya tun zira jama'a da ta da husuma babu gwamnatin da za ta zira ido hakan ya riga zama mata dan haƙi a ido wajen kula da tsaron ƙasa da ya wajabta a gare ta ya zama mata wajibi ta samo hanyar dakile waɗannan ƴan tsiraro da suke jefa rayukan mutane cikin garari ba tare da an takaita ƴancin fadar baka ba. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kamfanin Twitter na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da bayanan ƙanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe sakonni da ke yaɗa labarai marasa tushe masu haɗari. Canjin wani ɓangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali. A ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya Alhamis, Twitter ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa saƙonni da ba su dace a yanayin rikici ba, ko yayata bayanai da ba su da tushe game da laifukan yaƙi ko cin zarafi. ya yiwu a sa gargadi a gefen sakonni da suka keta ka'idoji. Kamfanin Twitter ya ce zai fara amfani da dokokin akan batun Ukraine, sannan kuma akan rikicin jin kai da za a iya fuskanta a nan gaba. Hannayen jarin Wall Street sun kara faduwa jiya Alhamis, wanda ya kawo matsayin faduwar hannayen jarin zuwa matsayi kusan mafi muni tun farkon barkewa annobar corona. Masu saka hannun jari na nuna damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki da suke cutar da mutane, da masu sayayyar kayan masarufi, da masu neman sayan mai don cika motocinsu, yayin da lamarin ke durkusa da riba da kamfanonin Amurka ke samu. Daga ƙarshe, masu ba da shawarori kan harkokin kiwon lafiya a Amurka suna ƙarfafawa jama'a gwiwa da su yi amfani da maganin rigakafin COVID-19 na Pfizer wajen yi wa ƙananan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11 allurar ƙara kaifin rigakafi. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta goyi bayan wannan mataki. A wannan makon, hukumomi suka ba da izinin yi wa yaran zagaye na uku na rigakafi bayan watanni 5 da yin na 2. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da rigakafin ne yayin wata ganawa da al'umma a jiya Alhamis.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta baiwa 'yan kasuwar alabar rago makonni 2 da su tashi daga kasuwar domin gwamnati ta yi gine-ginen zamani. A kasarin 'yan kasuwar dai 'yan arewacin Najeriya da ke kukan gwamnati ba ta yi musu adalci ba wajen ɗaukan wannan mataki. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibrin, ya yi hira da sarkin kasuwar Alhaji Umar Nagogo Sokoto akan wannan lamari.
Mun zuwa da alson wadu, mun ce shi ba mu ba bayan sallan nan da muke ciki. Domin mutanenmu yawanci sun je gida wurin sallah, ko sun je umra. Idan Allah ya sun dawo za mu zauna su masu kayayyaki cikin alaba. Haka nan takardar ta kano sai muka ga an zo nan wai ba mu sake zama da jin ba an kawo mana remote notice. Kaga wannan ya ba mu mamaki. Sannan a matsayinmu na 'yan arewa inda muke ba mu da wani party wanda ya wuce nasu nan, ko ba mu taɓa yi ba. Duk sanda aka kawo muna wani party ba mu yi ne na Lagos da muke yi. Akan haka muke bin su, amma ka gani wallahi a mamcin ai ya kamata a muna adalci. Wai a ce mun zauna za mu kowa zama da gwamnati mu zauna shi a ce an kawo mana remote notice. Wannan shi ne ta zama da hankali yanzu.
Ita gwamnatin me ta ce yanzu?
Akwai sati mu ta ba mu kwashi kayanmu, amma su wa'anda suka kawo RRS su suka kawo nan remote notice. Shekara 50 da wani abu a wurin da duk ko bulo guda da local government da state government babu wanda ya samu da ko guda a cikin kafin.
To yanzu me kuke so gwamnati ta yi?
Mu abinda muke so gwamnati ta yi muna. Na gaya mishi shi Sanwo-Olu ya ɗauki kasuwar mu shi ba da contract ga wani development. Idan zai taimaka muna in kuɗin shi ne zai ɗauka ya gyara kasuwar mu, mun san ba za mu cutu ba. In ko bai iya shi ba mu dama. Mu mu kira yan uwanmu mu zo mu yi development din da kamar yadda suke. Abinda muke bukata kenan. In mun kasa haka zai duka yi kasuwar su.
Aji Umar Nagogo Sokoto kenan, sarkin alabar rago da ke birnin Lagos, yake mai da martani game da yunkurin gwamnatin jihar Lagos na baiwa 'yan kasuwa na alabar rago makonni 2 da su kwashe inasu su bar kasuwar. To sai dai duk kokarin da nayi domin jin ta bakin gwamnatin jihar Lagos ta hannun kwamishinan yaɗa labaran jihar Mr. Benga Omotoshun, wayarsa ba ta shiga. To sai dai a cewar Chapsultan dan yan sanda Shola Jejele da ke zama jagoran kwamitin tsaftace birnin Lagos da kuma suka kai samame wannan kasuwa domin ba da notice ga 'yan kasuwa, ya ce matakin gwamnatin jihar Lagos shine na tsaftace wannan kasuwa da mai da shi na zamani. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun Najeriya na ci gaba da takarkarewa ga zagaje wuhin da musamman suke da yawan wakilai don neman magoya baya a zaben fidda gwani. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki kallilan gabanin manyan tarukan jam'iyyun a ƙarshen watan nan don fidda 'yan takarar. Wakilinmu Nasara Damiyal Hikaya na ɗauke da wannan rahoton.
a jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da ke da kimanin 'yan takara 30 ana ganin 'yan takarar da suka hada da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu da sauransu da zagajoyin arewa maso yamma da suka fi yawan ƙuri'u. Jigon APC Ibrahim Masari da ke maraba ga Tinubu na cewa Osinbajo ba zai taka musu birkin samun kaiwa ga gaci ba duk da kasancewarsa a fadar Aso Rock.
Irin abin da ba yake cewa an yi yunwa halin kowa ya fito. Osinbajo dai yaron mai girma Bola Ahmed Tinubu ne, yanzu ya zo ya ce yana son da yi takara da shi bayan ya yi mashi kwamishina ya bashi mataimakin shugaban kasa, sannan kuma yanzu ya zo ya ce zai yi takara da Tinubu. So kaga ya rige ma 'yan Najeriya da shi mai girma shugaban kasar Najeriya yanzu ya san kowane irin mutum ne, in dai har zai yi ma mai girma Bola Ahmed Tinubu butulci wanda suke yaransu daya.
PDP da ke adawa na yunkurin saita kan 'yan takararta da suka hada da gwamnoni, manyan jami'an gwamnati da suka yi fice, da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a gefe guda. Magoya bayan Atiku na nuna shi kadai zai iya yi wa APC zarra a zaben, yayin da wasu ke cewa ya dace a gwada wani sabon dan takara. Gwamna Bala Muhammad na Bauchi na cikin gwamnonin da ke takarar, yana mai cewa suna da hikimar dawo da Najeriya kan turbar arziki.
Saboda haka lokaci ne da ya kamata a bada dama a jam'iyyar PDP dan Arewa tsaya kuma ya ci mulki, saboda gwamnatin Buhari mu muna ganin kamar yadda kowa ya sani bata kawo mana dama ido ba, bata kawo mana ci gaba da muke nema ba, mun kuma ba wai muna masa rashin kunya bane, shi ma inda ya samu kansa ne. Amma dai in an ba mu dama insha Allah kamar ni mai magana za a kawo maslaha, za a kawo ci gaba, za a kawo tattalin arziki, kuma za a kawo zumunci da zamantakewa mai kyau tsakaninmu da Kudu, yanda zai kasance ba za a kawo rarrabuwan kaiwa ko kuma fashewan kasa ba.
Sauran jam'iyyun adawa na nuna za su iya ja da manyan guda biyu, matukar jama'a suka dage don kawo sabon canji. Manjo Hamza Al-Mustafa da ya tsaya a jam'iyyar AA wato Action Alliance ya ce alamun jam'iyyar kadai sun isa nuna kyakkyawar alƙibla.
Ina zauna na kalli wannan jam'iyyar da na shiga, sakon da nake gani a ciki yana da yawa. Kaga ita a ciki wannan tambarin na tauraron Annabi Daud shine, na bayan abin da ke kansa shine kala irin ta sama, mulki daga sama zuwa ga Annabi Adam alayhi salam. To kuma ka duba a tsakiyar kuma cikin ita girma ne irin na mejo a ciki, kuma kaga AA AA nan kuma a Christianity Ark of Apostle, kuma ka duba shi a masallaci Allahu Akbar AA, an kuma ka duba shi a menene mulki shine amana da adalci.
Kuma dai me za a ce, hukumar zabe na jiran sunayen 'yan takarar zuwa 3 ga watan gobe. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Nasiru, kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Don't get up at that point.
Wani haka yake shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan Washington DC agun mu na cewa karfe 3:21 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, Dr. Umar Sali'anka yana cikin bayani a game da rahoton kwamitin sulhu na gwamnatoci kan sauyin yanayi, wato Intergovernmental Panel on Climate Change, shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2022, inda yake bayani a game da matsalolin sauyin yanayi da suka addabi al'ummar duniya. To a yau za mu tashi da bayanansa a game da hanyoyin magance waɗannan matsaloli da ya ambato a makon da ya gabata.
Kasashe masu tasowa su suka fi kowa shan wahalar wannan abun, domin babu hanyoyi da za su kare kansu. Su kasashen nan da suka tsindimar da mu a cikin wannan abun, mai wa suna da hanyoyi da suke samun sauki na fasaha da ake da ita ta zamani. Sai aka zo aka kasa abun nan kusan kashi biyar, amma muhimmi sai aka fara magana ya za a yi a cika alƙawuran nan da aka ɗauka na baya, ya za a yi a samar da kuɗaɗen da za a cika alƙawuran nan da aka ɗauka, ya kuma za a yi a rayu tare da wannan ɗimamar yanayi ko kuma canjin yanayi. Domin tunda an riga an tsinduma iya wuya, to kuma ai babu gudu babu ja da baya, dole sai dai kuma a nemi to ta yaya za a yi a rayu da wannan abin da aka tsinci kai. So irin abubuwan da aka tattauna kenan masu muhimmanci, cewa yanda za a samar da kuɗin da za a kula da wannan alƙawuran a aiwatar da su, ya za a yi kuma kamar yanda kike magana da san bishiya, ya za a yi adaptation a ce an tsinci kai, to kuma ya za a yi a rayu da ita.
Sannan masana sun yi amanna cewar dasa itatuwa ita ce hanya mafi a'ala wajen magance matsalar ɗumamar yanayi, amma wasu irin itatuwa ake nufi? Shugabar kungiyar AWIFCA Alawiya Baba Musa ta yi mun bayani a game da haɗin gwiwarta da wata kungiya mai rajin kare muhalli EcoForce.
Wani company ne da su ma suke aiki a Australia, sunan wanda ya kirkire shi shine Charles Alder. Mun yi magana da su kuma muna neman mai haɗin gwiwa musamman a nan arewacin Nigeria da suka dangance da za a magance matsala ta sauyin yanayi da muke ciki. To abin da ya kawo shi ma dai gaskiya wannan hanya da aka ce mafi sauki kuma tafi saurin shine ta shuka bishiyoyi, amma bishiyoyin da muka karkata da su shine bishiyoyin mu na gida. Manoma yake so ya bawo bishiyoyi, idan ya ba su bishiyoyi kowace bishiya guda ɗaya zai dan ba da wani ɗan kuɗi haka, duk da ba yawa da shi manomin zai kula da bishiyar, amma ya danganta da girman gonarka. Idan kana da kamar hekta ɗaya aka yi lissafi aka samu ƙwararru, za ta iya cin kamar bishiya guda 300 zuwa sama haka. To za ka shuka su wa'innan bishiyar da muke da su na gida da ake kira natives, kamar su kuka, dinya, kanya, zoɓarodo, zogale da sauransu. Duk dai wasu bishiyoyi da muke da su na gado na gida na tunda, saboda binciken da aka yi kwanan na an gano cewa su wa'innan bishiyoyi sun fi komai saurin karɓe wannan iskar sinadarin gas ɗin da ake fitarwa na carbon. So irin wa'innan bishiyoyin aka shuka su kuma a gona za su aiki guda biyu ne, na ɗaya za su karɓe carbon ɗin nan, sannan na biyu kuma za su ƙara ma ƙasar sinadari sosai, yadda ko baki amfani da taki ba su wa'innan bishiyoyin za su zame miki kamar taki a cikin gona. So mun ɗan yi bincike a manoma, shi gaba ɗaya wannan abin ana kiran shi da regenerative agriculture.
A can kasar Niger kuma wata kungiyar mata ne mai suna Mata da Yanayi dake Zindar take yunkurin karfafawa mata gwiwar da zimmar magance yunwa da talauci da kuma magance matsalar umamar yanayi da gurbacewar yanayin kamar yadda shugabar kungiyar Fatima Amadu ta sanar da abokiyar aiki Tamar Abari.
Mun muka yi asusun mu da wannan asusun mu bai yaran da suka je suka dauko mu ruwa a jarka ko da wanda suke dauko mu fiya wata a ilo muka gama kudin wannan muka je akwai masu ma wa'annan masu kula da harkokin yanayi service environment ko hukumar gandun dashi tunda muka je muka kirawo su suka zo suka ga shuka suka ce tayi muka ce a ga mu ya za a suka ce ku yi kokari ku san yanda kuka yi kuka ko bada ta saboda in ta kai wani lokaci mutuwa za ta yi su ne technical man suka zo sun ba mu dan jijibin horo kuma da suka ga mu haka nan ko muka je sai muka dauki wannan shibka ta mu gaba ɗaya muka je muka kai ta wani kauye nan arewa ana ta mai kirya sai muka je muka rarraba mu mata gaba ɗaya na kirya mai makin talala ce muka ce gashi nan kowace ta je ta sa a cikin gidanta su kuma wannan wanda ya kama mun ma Laminu Kamsa ne tsohon mar tsohon magajin gari na shiya ta uku shi ya kama mun muka je muka kai ma wannan mata na wajen kirya
ya kama mun ku kamar kaka
kamar ya kama mun da muka gane shi shi kuma muka ga ya mai sai ce mutu yana da garka a nan kusa amma akwai wani kauye a nan kusan shi muna iya zuwa mu je mu bai mata shi ya ga mu yace akwai wasu mata su zo su kawo muku amwani dokin gashi ya kama mu kenan.
A wani bangaren kuma a ranar Lahadin da ya gabata ne aka samu husufin wata a kasashen Afirka da dama yankunan arewaci da kudancin Amurka kasashen Turai wasu sassan kasashen Asiya da ma Najeriya lamarin da mutane da dama suke danganta shi da canfe-canfe. Ali Abubakar Sadiq dalibi ne mai nazari da bincike mai zurfi a game da addini da kimiyya.
Shi canfi dangane da husufin rana ko wata abu dai da daɗe wanda ya samo asali tun farkon ɗan adam domin shi ɗan adam a kullum abinda bai sani ba ko ko wanda bai gane shi ba yana bashi tsoro ko mamaki don haka sai ya jibanta shi da wani abu shi yasa ma farkon mutane zaka ga ana bautar hadari ko ai bautar tsawa da guguwa da sauransu to irin wannan canfi ne shi yayi tasiri a cikin al'ummomi daban-daban yasa kowace al'umma zaka ga da irin canfin da take wasu su ce ai alamu ne na masifa da za ta zo ko ko a dalilin haihuwar wani babban mutum ne ko mutuwarsa.
Mai sauraro a nan za mu ja labulin shirin yanayi da muhalli a wannan mako amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Tamar Abari da bakin namu sai Solomon Abo da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla a gaye Sheki Aisha Mu'azu don nan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta yi daidai ba da ta yanke wa jarumin otel Rwanda Paul Rusesabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Rusesabagina wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake ɗan ƙasar Belgium hukunci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Da wannan matsayin ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin za ta yi kokarin ganin an sako shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni 5 masu zuwa don yakarin mamayar da Rasha ke ci gaba da yi. Kamfanin Twitter na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da bayanan ƙanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe sakonni da ke yaɗa labarai marasa tushe masu haɗari. Canjin wani ɓangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali. A ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya Alhamis, Twitter ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa sakonni da ba su dace a yanayin rikici ba.
To madalla masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Alheri Grace Abreta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu ni Sarfil Hashin Gumbel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.